Daga muryar Amurka a Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, har ma da wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya duka a zangon FM a Niger din. Ko kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahouse.com. Masu gabata
Maryam Bashir Bugaje,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, a yau Laraba 13 ga watan Satumbar shekarar 2017, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, zamu magana ne akan yadda yajin aikin ma'aikata ya zama ruwan dare a Najeriya da Niger makwabtan juna.
Yajin aiki ba a tashi a tsunduma a cikin shi, babu wata hujja wadda ta zamanto bayyananna kuma ta zamanto mai kwarin gwiwar da za ta sawa a yi wannan yajin aiki. In ka dauka wajen bangaren ma'aikatan gwamnati, mahi yawa jayayya tsakanin su da gwamnati bisa kan waɗansu bukatu da suke da na yau da gobe, na kyautata rayuwarsu da kyautata rayuwar iyalansu da kyautata rayuwar aikin da suke rike da yana sanyawa a shiga cikin yajin aiki.
Zamu karanto an soshin ku na tambara da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter da kuma jin ta bakin dan iya akan wannan batu na ruwan dare, na ruwan daren yajin aiki a Niger da Najeriya.
So bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter, inda muke magana cewa mu je yaya kuke kallon wannan lamari na yawaitar yajin aiki a Najeriya da Niger.
To bari mu fara da sakon Zahiruddin Umar baban Yarabici, yace salam yau da gobe. Abin da ke yawaitar da ke kawo yawaitar yajin aiki a kasashen Najeriya da Niger shine rashin kulawar shugabannin kasashen game da hidimtawa ma'aikatan nasu, musamman ma likitoci da malaman makaranta. Ku tashi lafiya, nagode. Sai Abubakar yace a gaskiya ne dai a gani na rashin adalci ne na shugabannin mu ke kawo hakan, saboda zaka ga mutun yana aiki amma an ki a biya shi haƙƙin sa, shi yasa suke yajin aiki don a biya su haƙƙin su. Nagode, ku tashi lafiya.
Sai kuma Ibrahim Rabiul Tsafi yace yanzu haka a jahar mu ta Zamfara ana kan yajin aikin, kuma dalilin yajin aikin su ne rashin biyan albashi, kin biyan duk wani haƙi na ma'aikata, kin yin promotion wato ƙarin girma kenan ga ma'aikata, da kuma kaucewa daukar ma'aikata har tsawon kusan yanzu shekaru 6. Allah ya sauwake ya kuma shirya mana su.
Sai Adamu Musa Shehu yace bakin zalunci ne kawai na shugabanni da suka hana ruwa gudu, dan su komai ba dan talakawa suke yi ba, komai suna fafutuka dan kansu da ƴaƴansu. Sai lokacin zabe yayi a zo a bi ƴan uwana talakawa marasa aikin yi iri na, a bi su da 500 suna danna musu ƙuri'u. To Allah ya sauke.
Amin.
Sai Nura Umar Dakare yace yau da gobe abubuwan da ke kawo yawan yajin aikin ma'aikata da ma'aikatu daban-daban a Najeriya da kuma Niger sun hada da rashin shugabanni na gari da kuma rashin kishin juna, mutuncin shugabanni, tunani da sanin haƙƙin mutane.
To sai kuma daga Jamhuriyar Niger, Chapiu Jibo Nante, Allah ya sa na faɗa daidai, yace yau da gobe rashin adalcin shugabanni ne, domin a nan ƙasata ta Niger shugabanni suna kai ƴaƴansu ƙasashen Turawa domin samun ilimi. Allah ya gyara.
Sai kuma wani kuma daga Niger yace a Karle Masian yace yau, Allah ya sa na faɗa sunan daidai ni ma, yace yau da gobe a Niger dai kashi 80% na ma'aikata suna yajin aiki ne saboda rashin samun albashi a cikin lokaci akan samu ma'aikata da suke bin gwamnati fiye da wata biyar na albashinsu
to daga da ya hayar zuwa daga Niger din Abubakar Isa yace babban abu na farko shine rashin albashi cin zarafi zalunci da kuma cin hanci a siyasance
to sai kuma Bilkisu Ahmad Jos jihar Plateau kenan tace yau da gobe ni a gani na rashin sanin daraja da kuma rashin sanin haƙin dan adam ke kawo matsalar yajeyajen aiki a ƙasa ta Najeriya
sai Lami Ahmad Usman Tungan Makeri tace rashin adalci ga masu rike da madafin ikon mulki da rashin tausayi da rashin imani da cin zali irin na wasu shugabanni
sai Hamisu M Sani yace renin wayo ke sa su yajin aiki ina bawa Buhari shawara da duk wanda yayi yajin aiki a tsaye da Allah cikin shi wato albashi yake nufi ina je
kai ya je ya shigo banki kenan
saboda bai mu gwamnati aiki ba da za a biya shi salary kuma ayi gaggawar mai gurbin shi da wasu akwai guys da suna da kwalin da ilimin da experience din amma suna zaune ni dai shawara ta ita ce duk wanda ya shiga yajin aiki a replacing din shi da wani
to ina ga shi ma kan shi gai amma mun hada ba shi to sai kuma mu leka shafin mu na Twitter inda @elzax Allah ya sa na faɗa daidai yace salam yau da gobe abin sai du'a'i saboda akwai mutane da ba su da kishin ƙasa da yawa a cikin ƙasar nan kullum matsala Allah shi kyauta
amin sai @dahir bng yace rashin adalci da handama da babakeran shugabanni
sai @elias 84 yace ni a gani na rashin kula da haƙƙi ne fakat
to sai kuma @abdul_eco yace Allah dai ya sauke za a ce kuma ina ganin har da rashin hakuri na ma'aikata da su kuma gwamnatoci wani lokaci ba su kyautatawa
sai @sala duniya yace wannan abu a bayyane yake inda za a biya ma'aikata da wuri me zai kawo yajin aiki ni ina ganin wannan ne kawai
sai @baba azare yace rashin sanin muhimmancin aiki mana
daga ƙarshe zan rufe mana da @abdulbalkore1 yace salam #ydg yace hakika babban abin da ke haddasa hakan shine gwamnatoci ba su biyan ma'aikata akan lokaci
to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni to sai kuma mu ji ta baki dan iya game da yawaitar yajin aiki a Najeriya da Niger da nake magana akai
muna haduwa da dan iya naji ya tafka wani tsaki nace lafiya ko dan iya na ganka cikin bacin rai kamar kana haki yace bari kawai na ikara gani nayi kasashen mu na matukar neman dauki saboda yadda Najeriya da Niger ke ta fama da yajeyajen aiki abin gashi nan dai ba malaman jami'o'i ba ba likitoci ba dai kawai ana ta ƙara auki kuma ni abin da ya tsaya min a rai yake ta ban mamaki shine yadda yajin aikin a kasashen Niger da Nigeria ya zama kamar wani biki dan ko yar karamar matsalar da za a iya magance ta a daki sai ka ji kawai an juya ta ta zama wani laifi ga diddiki shi yasa nake ganin gaskiya lokaci yayi dukkanin masu ruwa da tsaki su dauki mataki nace gaskiya kuma fadan iya nima kai mun fami musamman game da yajin aiki a bangaren ilimi wanda da shine ya kamata kowace ƙasa ta dauki harami dan kuwa karamin sani naji masu iya magana sun ce kukumi saboda haka dai ya kamata ita gwamnati ta taimaka wa ma'aikatan ta su daina tagumi dan wannan zai taimaka matuƙa wajen hana ruwa yayi tsami su kuma ma'aikatan da ke yawan jefa kasashen nan cikin zaman zullumi yana da kyau su rinka hakuri da abin da suka samu a hannun gwamnati in dai zai isa abin a tahami dan bai yiwuwa fa gwamnati ta tara musu tarin dukiyar da za su labta wa raƙumi musamman ganin yawan yajin aikin da ake fashi ke jefa kasashen nan a rami to babban batu dai shine tsayi da adalci inji dan iya don sai an taimaka wa kowane bangare ta yadda kowa zai yi dariya wato dai so nake in ce kowane bangare ya taho a tsaya a tsakiya don kada a ce za a yi watsi da wani bangare ya sha wuya musamman dai ganin yadda yajin aikin kan sa kasa ta yi tsiya-tsiya kamar dai yadda muke gani a Niger da Nigeria yajin aikin ya su kurkuta fannin ilimi da na lafiya dalilin da yasa kasa shan ke ta fama da koma baya saboda haka dai kenan wajibi ne masu ruwa da tsaki su dauki mataki tun da sanyin safiya alabashi ma samu a daina kyarar kasashen mu daga sauran sassan duniya
dan iya fa ya ce wai an gaba da dan iya
mai karfi
ya danna tsaki
to abin ne da cin rai da mutane na ta fama kai maganar da Ibrahim Rabi'u Tsafe ya ce jahar Zamfara ma su ma fa suna ciki su wai suna akwai suna kokawa da wai cewa ko albashi mafi kankanci da aka sa ya zama doka 2018 sun gagara biya suna yana daga cikin abubuwan da suke koka akai da kuma rashin
bari bari yayi tsoka kuma
nace 2018
kai Allah ba dauki mai
da daukan ma'aikata to ina ga wasu ba sa biri kenan ko
2018 Usman me zai maka nan Amerika
gaskiya sai a hanka
me zaka siya
wai sai du'a'i Maryam sai Allah dai ya kyauta
amin amin wakilin mu a Niger Yusuf Abdullahi ya tattauna mana da jama'a a Niger game da yadda yajin aiki ya zame wa kasashen ruwan dare a kusan abubuwa masu kama da
juna ba
na yau da kullun
haka.
To domin tattauna kan wannan al'amari yanzu ka zauna namu na tare da malamai daban-daban. Da farko dai akwai Mahmudu Alhaji Ahmadu, daya daga cikin ma'aikatan gwamnati kuma shugaban da kungiya da ake kira Open. Sai Lawli Adamu, shugaban kungiyar fararen hula da ake kira MAP. To malamai barka da yau. Mahmudu Alhaji Ahmadu da kai zan fara. Shin me kake gani yake kawo yawan yajin ayyuka na ma'aikata?
Shi yajin aiki ba a tashi a tsunduma a cikin shi babu wata hujja wadda ta zamanto bayyananna kuma ta zamanto mai kwarin gwiwar da za ta sawa a yi wannan yajin aiki. In ka dauka wajen bangaren ma'aikatan gwamnati mahi yawa jayayya tsakanin su da gwamnati bisa kan waɗansu bukatu da suke da na yau da gobe na kyautata rayuwarsu da kyautata rayuwar iyalansu da kyautata rayuwar aikin da suke rike da yana sanyawa a shiga cikin yajin aiki ko ya zamanto wanda za a ce masu zaman kansu ne kamar ƴan kasuwa suna da hujja su ma kaga su aza sindika to ko su kansu kaga sun tsunduma cikin yajin aiki ya zamanto da akwai wata hujja wadda su suna dibin ita ce gimshikin su shiga wannan yajin aiki bangaren dalibai musamman su ma tunda kundin kasa ya ba su damar su kafa kungiyoyi na kungiya ta sindika su kansu suna iya shiga yajin aiki neman a shahe musu hawayensu wanda doka ta ba shi damar ya shiga yajin aiki in kaga ya shiga yajin aiki to akwai koke-koken da ya gabatar da wajen hukuma ko ko wajen wanda suke da nauyin su shahe mishi hawaye ya zamanto da bai samu nasara ba yake kai shi ga tsunduma a cikin yajin aiki.
Shin akwai wasu matakai da ya kamata a ce kungiya ta bi kafin ta shiga yajin aiki?
Lalle ita ka san duka doka inda ma take da dadi kenan wato duk iyan yadda ta baka yanci to akwai yanda take yin tanadin yanda zaka amfani da wannan yancin naka yanda ba zai taka yancin wani ba koko ba zai taka yancin kasa ba gaba daya shin hede wanda adda kai shi dai ne na harko sai ka bayyana da cewa menene matsalolinka waɗanda kake ganin cewa ya kamata a shahe maka hawaye akan su in baka bayyana da su ba baka da hanyar ka fada yajin aiki in ka tashi lokacin da ka bayyana da su ka nemi wannan hukuma koko wanda yake da nauyin shahe maka hawaye sai ka nemi zama tare da shi na tattaunawa kenan a nan gurin duka ana neman a yi sulhu kafin a kai a tsunduma cikin yajin aiki in wannan tattaunawa da kan nema da shi wannan magabacin baka same shi ba lokacin ne kana da damar ka aje takardar da za ta faɗa mishi cewa kai niyyar tahiya yajin aiki shi ma wannan sai ka aje shi masalan ban iya da yazo yanzu in aje maka takarda dan kana mai gida nan in aje takarda a yanzu in ce kuma yanzu ga zan fara yajin aiki dokar kasa sai ta baka damar ka aje yajin aiki amma sai ta ce to sai ka aje shi a cikin tsawon kwana uku wanda zai bada dama shi wanda yake da nauyin shahe maka hawaye shi ba doka ta mishi cila cikin cewa radda dukkan kawo mishi takardar wannan ka aje to kahin ranar da kace zaka tsumnama wannan yajin aikin ya kamata ya nemo ka da gaugawa ku zauna ku tattauna a shahe wannan hawayen yanda yajin aikin wannan ka a cikin shi
Lawli Adamu ya kake kallon wannan al'amarin na yawan shiga yajin ayyuka na kungiyoyin ma'aikatan Niger
lalle shi yajin aiki yana da ka'idodi ba haka kamata ba a tashi kore lokaci a yaji aiki saboda in kuna tunani a Niger akwai wata sindika ta likitoci da sun ka shiga yaji aiki wajen hiyar shekara biyu suna yaji aiki kuma bayan wannan yaji aikin da ake abin bakin ciki kuma ta mutu a nemi albashi to wannan ka san akwai haki ko a lahira a take wanda ya yaji aiki bai kamata ba ya ci albashi amma kaga mutane ba su tunani ga wannan sai kai yaji aiki kuma ka zo ka ce ka nemi albashi to wannan haram ne wannan duke da kace insha Allah lahira za ka karmaka ta kullu ina cikin waɗanda suka ciyar da Allah dai na shiga yayin aiki ba tare da an yi nazari ba, ba tare da an tattauna ba, an canza miyo. Shi duk abin da ake da Adam bil Adam ai kuna tare har dai muddin Allah sassanta ana magana, to za a samu mahita. Amma mahita kuma ya zama to bangare biyu duka, kowa ya san abin da ya kamata, wannan bai kamata ba. Ina da bani da in mai gida ya ce baya da kai mai aiki ya kamata ka tabbata da mai gidan baya da, amma ka kuma gidan kakka kulle kullun koti kace fatfat ba ka da, in an kace fatfat ba ka da, shi wannan baya ya gane a game da irin umfanin da yake maka kuma ce ba ka da shi. Shi yasa muka ce ya kamata bangare duka biyu in ana sasanta su zankin mu zuno su adalci. Amma abin bakin ciki na faɗa ma da fara ita siyasa yanzu ita shiga, saboda yau in kai lissahi ilahirin kungiyoyin kwadago da dama sun sa kansu ta akida ta siyasa, ba kamar yadda muka santa ba kafin demokrasiya ta fara a Niger. Lokacin babu demokrasiya a Niger, ko an ce ka tayaje aiki baka tayaje aiki dan ka san abin da zai wuka na bayanka. Kafin ma a tayaje aikin sai an tattauna sosai, sai an canza miyo, sai an ga abu ya kai inda bai kai ba, ana ma yiwa sai an bido tsakani waɗanda za su zakwa su ma su yi abin da za su ce ma mediation. Amma yanzu wani lokaci da muka shiga na siyasa, kungiyoyin karugo kansu ga su na an kirkiro su barkate, kamar yanzu kan tiba fannin makaranta wajen kungiya 71 ko 75, kuma kungiyoyi ne na ce maka waɗanda gungi mutum 10 mutum 20 suke zama su tsara su saboda neman biyan wata bukatar su, tunda wasu malaman makarantar kan ga cikin daji suke, amma na su a kuma babban biti sai a zo a tsaya a kirkar kungiya. Duk waɗannan da suka shiga cikin wannan kungiya sai kaga ayyuka takarda an zo minista ta malaman makaranta an ce ai malaman shugabannin kungiyoyin a Maiduguri cikin birni, su kuwa sun shigo cikin birni ba wani aiki suka daga nan sun ashe wannan karantarsuwa, sai su sa kansu cikin aqida ta shiga wannan zauren dan siyasa, shiga wannan zauren dan siyasa kana neman wani shedi da zaka kaima wanda ke biyan ka cewa da gwamnati, dan saboda ka kawo ta mun sha kasa saboda biyan wani guri naka da ka sa gaba. Shi yasa yau gwamnati in tace ma za ta tattauna da ƴan kwadugo akwai matsala, saboda duk wanga bangare an ka tattauna da shi, wancan bangare sai ce ba tattauna da shi ba.
Muhammadu Alhaji Ahmadu, ana zargin ku da cewa ku kungiyoyin ma'aikata na Niger kuna sa siyasa a fafutukar da kuke yi da sunan kare haƙƙin magoya bayan ku, me zaka ce game da wannan zargin?
Doka abinda ta aji duk wanda yayi yajin aiki ranar wannan ta yajin aiki bai da albashi. Masalan in ka yi wata guda na yajin aiki, daya kwana yana bin kwana, in wata ya mutu ko ka je wajen ɗauka albashin ka zaka iske babu ko dala. Wannan abin da yake wakana ne musamman a fannin makarantun ne, ƙananan makarantun ne, kuma musamman abin da ya shahi contractual delegation.
Bangaren ilimi ne
kaga doka, a doka hoga abinda ta aje ko gwamnati yana da hanya, duk in aka yi yajin aiki duk wanda suka yi yajin aiki ya dauki sunayensu ya cire musu wannan alawusu na kwanukan da suka yi.
Kowane ma'aikaci,
kowane ma'aikaci ne, likita ne, mushallakon ne, dan gidan gona ne, dan duwaniye ne, wane ko shi wane ne ma'aikacin wannan in yayi yajin aiki haƙƙin gwamnati ne ya hidda wannan kuɗin. Amma me muke gani a takamaime abinda yake wakana? Shi yasa nace maka ra'ayi ne wanda ake bugun mutane da shi. In aka yi yajin aiki yau a cikin fannin makarantun nan, ƙananan makarantun ne inda ake yin wannan surtu, zaka ga wanda suke ma'aikatan functionnaire wanda ake ce ma titulaire, mahi yawan su ko dala ba a ɗauka musu a cikin albashinsu,
wato ma'aikatan dindindin.
Ma'aikatan dindindin. Amma ƴan kuntaragi zan yi rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa, kwanukan da suka yi na yajin aiki sai an hudda shi. Kaga kenan nan wurin babu hujja da za a cewa ma'aikaci yana yin aiki ya je ya tara hannu a bashi albashin shi, in ba dan da yake ba su kansu mutanen gwamnatin basu ma kasa adalci, basu yin gaskiya. Tunda wannan doktororin da suka yi suke yajin aiki, ai doka ta ce a buga musu wannan, dan ni ba a bugun su da ita.
Su likitoci,
su likitoci, dan mi ma'aikatan mushinan lakol na diddindin functionnaire, dan mi lokacin da ake yajin aiki sai a yi bara bara, sai a hidda waɗanga ƴan kontaragi sai a buge su, su kuma waɗanga sai a kyale su. Ka gani ko?
Malam Lawal Adamu, an san cewa kafin duk wata kungiyar ma'aikata ta shiga yajin aiki akwai takardar da take ajewa ta barazanar shiga yajin aikin, tare da bada wa'adi na tsawon kwanaki uku cewa idan ba a biya mata bukatotinta ba to za ta shiga yajin aiki. Amma kashi sai a wayi gari har wannan wa'adin na tsawon kwanaki uku ya kammala ba tare da an kira kungiyar ba ko kuma magabatan wannan kungiyar domin tattauna. Shin ba ka ganin rashin kiran kungiyar domin tattaunawa ba yana nufin cewa an bata hanya ta shiga yajin aikin ne ba?
In aka aje takarda a bisa hanya, kai wanda aka aje ma takarda kai kokari kai kira a zo a zamna, ku kuma aka kira ku zo ku zamna, kuma ku zama na ladabi, kuma a zo da mutane masu hankali, masu nazari, masu ladabi na gari, waɗanda ya kamata su saurara, don saboda mai mulkin ka komin karanci shi abu ba gare ka, kenan iya kira ka zo kai mai ladabi ku tattauna.
Amma lawali mafi yawa a cikin takardar a ƙarshe suna bayyana cewa sun buɗe hanyar tattaunawa da magabatan nasu, sai kaga kuma duk da haka ba a kiransu balle a tattauna da su.
Eh, nace maka shi magabaci, ka gane ko abin da yasa nace maka magabatan nan suna da laifi. In aka aje ma takarda su aka ce maka mun muna jira abu a kire mu, ya kamata ku kire su su zo. In aka kira su ma kamata su karbi kira. Amma ya zamanto tahiyyar gwamnatin ma da ake, shi yasa nace maka siyasa ce ake, wata baka siyasa tahiyyar gwamnatin ma da ake cikin ma'aikatan ma na gwamnati wanda shi shugaban kasa ya ba yauna aiki a koda lokaci cikin su. Waɗanda su ma suke wata ummar ubaki su ba a kira, sai kaga sai abu ya kamari ya lalace, sannan sai a ce ai gashi ma'aikata sun shiga shi aiki. Shi kuma alhali inda shi shugaban kasa waɗannan da ya ba yauna aikin nan sun dauki amana guda, ya kamata su kare su tsare. Inda duk an ka ce ga kes abu zai fito kana wuri guda, ko da shi sani an kai a kira wani ma'aikaci cikin su a ce aska wannan ma'aikata ta ku tabbas ne abin da muka shi, tunda akwai service dama na official police wanda ke da rantsanima, kuma akwai mutane da dama yau wanda ke da rantsanima suke zakwa suna faɗa mai hukumoci cikin harkar siyasa, eh kuna labari wuri kaza ma'aikata suna so su kaza saboda dalili. To kai shugaban wannan mai kula da company wannan, ya kamata kai kira ɗaya ma ko biyu ka ce musu aska abu wannan da muka shi kaskas wajen ku haka za ta kwana. In kai haka nan sai ku dauki mataki tun da kin guri ta abin bai lalace.
Mahmudu Alhaji Ahmadu, an san cewa Jamhuriyar Nijar akwai hukumomi daban-daban da ke kula da sasanta al'umma idan akwai wata matsala, kamar hukumar CNDH da CNDS. Shin wannan al'amarin na yawaitar shiga ya jajan ayyuka na kungiyoyin ma'aikata na nuna cewa waɗannan hukumomin ba su taka rawarsu?
Kamar yanzu CNDH tana iya kawo ƙoƙarinta saboda ita duk abin da ya shafi haƙƙin ɗan adam shine gwamnati ta azama ta nauyin ta yi nazarin shi, ta ga yaya yake tahiya, ta ga yaya ina yake kyau, ina yake kamata a gyara da wani wani. Duka waɗannan suna iya kawo gwalgwaron ƙoƙarin bakin ƙoƙarin su saboda ƙasa ta zama lafiya, tunda babban gurin dai na zaman lafiya ne. Yanzu in ka ɗauka bisa CNDS, duk wanda zai yajin aiki in ya aika ma minister kinshi, ka gani yana aika ma CNDS don ta sani daga akwai matsala kuma ana neman sasantawa. To abinda dai ake samu cikas shine ni na aje takardar yajin aiki, ga koke-koke na haɗe su, na kawo maka na aje maka, kenan dole zaka dauka wannan takardar tawa ka bibiya ka bibiya ka gani bisa waɗannan koke-koken wane ne kake da halin warkar da su yanzu, wane ne baka da halin warkar da su yanzu, sai ka hada da wani minister, wani wani minister ko wata ma'aikata ko wani wane ne, sa'annan za a samu sai kai wannan nazari duka.
Laula Adamu, mafi yawa kungiyoyin da ke shiga yajin aiki na zargin gwamnati ne da rashin cika alƙuran da ta dauka a yarjejeniyar da suka cimma tsakanin su.
Ita gwamnati duk inda anka kawo mata takarda da matsaloli ga su, akwai matsaloli waɗanda take iya ta fuskance su kai tsaye, akwai kuma matsaloli wanda take danganta da siyasa saboda ta shaho mutanen nan kamar maciji ne, sai ka shahe shi ka shahe shi kana tsammanin ka wannan lokacin zaka samu wata kofa, amma baka iya fitowa. Shine aka ce ma sai credita, baka iya fitowa kiri da kiri ka ce ma talakanka abun nan bai yiwa, wannan ko a duniya akwai shi abin.
To amma idan bai yiwa, me yasa ita gwamnati take amince
ta? Gwamnati saboda ba ta son ta nuna ma ma'aikatanta ta kasa, ba yiwa na gwamnati ta nuna director ta kasa, kana shi kai tsaye ta nuna ma talakanta ta kasa, amma tana neman fani hanya wadda za ta shawo su sannu-sannu ta ga. Kuma lokacin da sun kasa nan su ma ba kasa bane, suka sun nema ne, sun nema sun bincika sun nema, sai Allah ya sa wani bi sai su samu kadan su ce gashi za su sukanta su, kuma wani bi sai ga abin wanda suka musu alƙawarin kuma abin su ma su walwale shi cikin wannan lokaci. To shi duk ke kawo mana wannan matsalolin, amma ya kamata ai akwai shi ana iya kiran sandika a surce a yi musu bayani, ku yi hakuri ku ce mun goya ban ku yi hakuri muna cika wannan kokowar, amma mu ma kun san masu taimaka mu wannan nambas. To gwamnati batta da wannan husa'a, shi yasa kullum nika cewa gwamnati tana da kankanci wajen sanarwa, wajen wallafa labari gwamnati tana da kankanci sosai. Ya kamata gwamnati ta ba da ƙarfi wajen wallafawa da wajen saduwa da ma'aikata lokaci-lokaci. Ya kamata ma a ce yau ƙasarmu ta kai inda duk wata ya mutu ana kiran dukkan mayan ƙungiyoyin ƙwadago, ana zama da su da prime minister da president na assembly da mediator da shi shugaban ƙasa babba ne daban ne, su zamna da su a tattauna duk wata a samu rana guda da aka zakwa cikin babban zaure, a tattauna da su cikin kwanciyar hankali da lumana da nazari mai zurfi a tattauna. Inda suna haka nan wallahi da yaji aikin nan su rage.
To jama'a a duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su. Da farko akwai Muhammadu Alhaji Amadu shugaban kungiyar da ake kira Open kuma ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnati, sai Lawal Adamu shugaban wata kungiya da ake kira MAP Amadadin su da Nasiru Tankare da haɗa mana sauti. Ni Yusuf Abdullahi nake ciro ku, kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Mun san ga wake wuni
haka
wali adali aboki adilai abokan wali adilai yaran wali adilai makidan wali ma
mu duka adilai ne shatan zamani duka kaf adilai ne
dan wali ma
duk wanda ka gani tare da shi adali ne shatan zamani.
Allah ya sa kowa ya ci gaba da adalci da ma'aikatan da gwamnatoci da sauransu. Kun ga tattaunawa da suka yi kenan daga bangaren Niger, na ganin cewa yaje-yajen aiki a bangare da dama ba wai kawai wuri ɗaya na malamai ba, na duka gaba ɗaya matsalolin da ake samu. So
Allah ya kyauta.
Kin ga wannan tattaunawa da suka yi na Yusuf, sai mu ce mun gode kwarai. Sannan sun yi magana musamman san zuciya, yana ɗaya daga cikin abin da yake. Sannan akwai wata magana da yayi wanda nake son kilan ya sauraro mu ji hankali, wanda yake maganan cewa aikatan da suke kin san an ce ka a baka albashi in kai baka yajin in kana yajin aiki, to sai yace eh rantsuwa yace ma'aikatan gwamnati na dindindin ba ana biyan su komai yajin aiki in aka yi wannan kudin
an dawo da azumai da mai
maida musu, amma na kontraki ba za a yi ba, to kin ga ana bukatar adalci a wannan bangaren. To bayan wannan mun ji na Niger haka muka bada kuma can ma Nigeria makauciyar Niger din domin mu ji shin wannan matsala ta yajin aiki yaya masu fashin bukin al'amuran yau da kullum ko kuma masu hannu da shuni da masu
kowa
a cike yake ganin abin. Bari mu dan ji kadan daga cikin abin da muka samu.
Ni a gani na wannan abun kunya ne zamu iya cewa a Najeriya, saboda Najeriya zuwa Niger gadda ba daya ne. A nan kasashen mu na Afrika ana ganin cewa Najeriya ita ce kusan jagaba a cikin kasashen mu na Afrika, amma kuma ita ce kasa wadda aka kusa fin samu irin wannan matsaloli, domin wannan ba lokaci ne da aka fara fuskantar irin waɗannan damuwoyi a Najeriya. Wannan abu zamu iya ta'allaka shi akan akwai san kai na shugabannin da muke tare da su, domin mafi yawan ƴaƴansu ba sa karatu a gida Najeriya. Wannan kadai ya isa ya sanya su kime da hankali wurin kyautata wa ƴaƴan talakawa, tunda sun san cewa ƴaƴansu ba sa a gurin gida Najeriya.
Duka a tare dai a yi ma juna adalci daga ciki ne mafita, kowa sai ya sa haƙuri.
To Allah ba mu haƙuri gaba
daya. Insha Allah sai mako mai zuwa za mu ji ragowar wannan hirar da Hassan Maina Kenya. Za su kasance insha Allah
a zauren matasa
insha Allah. Kuma wani abu nake karanta
ne, za ka ta mun rubuce za ka ce ne bari
a shafin mu na Facebook mun sa wani labari kan wani wata kungiya ne wani ya faɗi wannan maganan wai dalar Amurka 75 zai iya fitar da kauye daya a Afrika daga talauci.
Dala 75 kaman yaya?
Dala 75.
Dala 75.
To kaga anan Amurka dala 75 mutum zai iya dala 75 zai maka ka cika mota da mai ka je ka kai family ka kuci abinci. Abinda ake nufi mutane suna tana duba ra'ayoyin jama'a cewa na ƙarya ne wai wai. To shi abin da yake nufi dala 75 wani ƙauye ka je ka samu mutum ka ba shi jalin dala 75 nawa kenan a dala?
To kuma haka
ne. Wannan ya fitar da shi daga cikin
saboda koda ba komai ko akan naira 100 take sai kaga shi ya ishe shi sai da goro
sosai a ce wannan maga
ko yin yar teburin kayan
biya to kaman sama da 20,000 kenan. To
ai ko da naira 100 take ai ka bashi da akalla da sama da 5,000 ne
albashi wani ne ma wani ma bai kai ma wani albashin shi ba.
Ina ana magana wasu ma
an ce bai kai
8 ba ne
ya zama
abun ya gagara.
Kuma kin ga 75 nan tafi karfin da tafi naira 18,000
kenan kusan 25,000 da wani abu
ya kusan nin kashi. To Allah
ko ina da double
to kamar yadda dai muka faro dan wannan somin tabi na zauren tattaunawa na yau da gobe a cikin shirin namu na mako mai zuwa, in Allah so zamu ji daga bangaren Najeriya shin wannan yajin aikin da yake ta kuno kai tsakanin Najeriya da Niger su ma suke kallon shi kamar yadda muka ji tattaunawa daga Niger, sai mu ce da fatan su kuma waɗanda abin shafa sun ji. Sannan zamu iya kokarin mu ga cewa mun hada da bangarorin gwamnatocin guda biyu a Niger da Najeriya mu ji ta bangaren
kuma da fannonin ma daban-daban ne ba ko ina ko taba
wato musamman cikin yanzu mun ji na mutanen da da suka shafi abun to sai mu ji ta bangaren gwamnati su ma ya suke kallon
Allah ya kai mu da rai da lafiya
amin su ma amin to yanzu kan kusance in ce dole a yi mu tarkarta ina mu ina mu mai sallama sai gobe mu baki wuri da maganar lafiya ko
za mu magana ambaliyar ruwa da yake ta fama
insha Allah Allah ya nuna mana yanzu kan a madadin
Maryam Bashir Bugaje
Safinatu Sodangi
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin sai engineer mu Neo Mr Patrick sai Karina wadda ta hada mu a shafin mu na Facebook live ni Usman Ahmed Kabara a Washington DC ke cewa Allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairin sa da zama lafiya
yau yara suka za a gaban su kware ba za su bare ba
yau da gode murya Amurka na kiran ku mata yau da gode shirin su BOA ba sa daina ba
ma su wasanni ba ta jare ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba